Ya ƴan uwa, alal haƙiƙa matasa a cikin kowace al'umma su ne abin da ya kamata a baiwa muhimmanci wajen kula da su da tarbiyyantar su da karantar da su addinin su da sanar da su yadda za su zama manyan gobe nan da wani lokaci mai zuwa. Matasa su ne jarin kowace al'umma, su ne kashin bayan ci gaban kowace al'umma. Wannan tasa masana ta fuskar tarbiyya da masana ta fuskar ilimi suke bayar da kulawa ta musamman ga matasa a cikin dukkan wata al'ummar da take tsarawa kanta fuskantar kalubalen da ke fuskantar ta a gida ko a waje. Matasa su ne wani bangare na jama'a waɗanda ya kamata a rayar da ruhin gaske a tattare da su, ba ruhin wasa ba, ba ruhi na gangan ba, domin su ne suke zama kariya da tsaro ga kowace al'umma. Abokanan adawarmu sun san haka, sun fahimci haka, don haka suka tsaya tsayuwar daka wajen rusa tarbiyyar matasanmu da lalata su da hana musu tunani mai kyau da wargaza dukkan wani lissafinsu da ya shafi karatunsu na addini ko karatunsu na rayuwa, domin cin nasara a kansu, rusa su, cin nasara ne a kan al'umma da kuma rusa ita kanta wannan al'ummar. Kuma dukkan mai kula da abin da kaje ya zo zai ga cewa abokanan adawanmu sun ci wani bangare na nasara wajen lalata matasanmu, mazansu ko matansu, ta hanyoyi kamar haka. Abu na farko, gurɓata tunaninsu da raunana imaninsu ta yadda kowane ɗaya daga cikinsu yana tunani ne a karan kansa shi kadai, baya tunanin abin da ya shafi gidansu ko garinsu ko al'ummarsu ko jama'arsa ko waɗanda suke tare da shi. Abin da kawai ke tunani, tunani na karan kansa, ananiya, ni shine tunanin da ya bunƙasa a cikin zuciyar kowane ɗaya daga cikinsu. Sannan dukkan abin da kaje ya zo daga cikin al'amuran da ke faruwa a cikin gida ko a waje, fashin baƙin da kowane ɗaya ke yi daga cikin matasanmu fashin baƙi ne irin wanda baya da alaƙa da addini, yanayi ne gwargwadon yadda abokanan adawarmu suka tsara mana mu fassara al'amuran da kaje su zo, waɗanda suke da alaƙa da siyasa ko suke da alaƙa da tsaro ko suke da alaƙa da yaɗa ilimi ko suke da alaƙa da tattalin arziki ta kowane irin ɓangare na rayuwa, sun yi ƙoƙarin su tusa mana tunani irin nasu, fashin baƙi irin nasu kan dukkan abin da muka ji ko muka gani. Ba ma danganta abu da addininmu, ba ma danganta shi da tarihinmu, ba ma danganta shi da aƙidarmu. Abu na biyu, rusa ɗabi'u da halayen matasanmu ta yadda kowane ɗaya baya iya amintuwa da wanda yake damansa ko hagun ɗinsa, yana iya amintuwa ne da kansa kaɗai, domin yadda rashin gaskiya ya yaɗu a tsakankanin jama'a, babu gaskiya, ba riƙon amana, babu kyauta, babu karamci, ba sadaukar da kai, babu jarumta. Abinda ya mai gurbin wannan shine ƙarya, shine ha'inci, shine rowa, shine ragwanci, shine kasala da rashin sanin manufa a cikin rayuwa. Lokacin da duk ɗaya daga cikinmu zai yi tunani yana yi wa kansa tunanin ne shi kaɗai, baya tunanin dangantuwarsa zuwa ga abin da ake kira al'ummatul islamiyya, al'umma ta musulunci, wadda ta koya mana a cikin abin da ta koya mana, ko da karatun fatiha kaɗai muke a cikin sallah, a cikin ko sau nawa za mu karanta fatiha za mu ce ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, da mai sallah shi kaɗai, da mai yi a cikin jam'i, da mamu da liman, da mace da namiji, kowa abin da ke cewa ihdina ka shiryar da mu, ba ihdini ka shiryar da ni kaɗai ba, wanda wannan babbar koyarwa ce cikin addinin musulunci na mutum ya ji dangantuwarsa zuwa ga ƴan uwansa, zuwa ga danginsa, zuwa ga abokanan aƙida ɗaya da suke bautar Allah ɗaya bisa ga tsarin littafin ɗaya a bisa ga tsarin koyarwar annabi ɗaya. Sannan abu na uku, abokanan adawanmu sun ci nasarar karya abinda ake kira aƙida ta alwala wal bara, aƙidar so dan Allah da ƙidan Allah, ta yadda ba za ka so kowa ba sai Allah, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai mummuni dan uwanka, wanda imani ya hada ku, koda launin fatar ku ya sha bamban, koda yaran ku ba ɗaya ba, koda garin ku daban-daban, shi zaka so. Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ƴan uwanka mummune a duk inda suke, a gefe ɗaya na aqidar kin kafirci, kin kafirai a duk inda suke, koda gari ɗaya ya hada ku, koda gida ɗaya ya hada ku, koda jiha ɗaya da yare ɗaya ya hada ku. Wannan aqida ce daga cikin manya-manyan aqidu na addinin musulunci, wanda rashinta na kawo wa al'umma cikas a rayuwar kowannenmu a matsayinsa na shi kadai, ballantana a rayuwarmu a matsayinmu na al'umma. Abokan adawa sun ci nasarar wargaza wannan aqidar a cikin zukatanmu. Da daman mu zaka samu muna kaunar kafirai sama da yadda ke son ƴan uwanmu mummunai. A wani lokacin ma mu so kafirai din mu yi adawa da mummunai. Ta wace hanya? Ta hanyoyin da zan zana nan gaba. Da dama daga cikin matasanmu, yadda ya haddace sunayen arna ko waɗanda suka shahara wajen ƙwallon ƙafa, ko wanda suka shahara wajen tauraro ne na fim, ko waɗanda suka shahara a waɗansu wasanni, bai kiyaye sunayen waɗansu mutanen kirki ba, cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko cikin tabi'ai, ko cikin tabi'ut tabi'ina, ko cikin dukkan waɗansu mazaje masu farin tarihi a tsawon tarihin wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kai matsayin da idona na gani, bayan kunne na ya ji adadi na matasa da suke tara kuɗi su sai raguna su yanka su roƙi Allah subhanahu wa ta'ala nasara, saboda Real Madrid ta ci nasara akan Manchester United kawai dan su supporter ne na ƙwallon ƙafa. Na gani na ji da idona matasan da suke yin azumin kwana uku, idan ya rage saura kwana ukun a yi ƙwallon ƙafa tsakanin wani club a Turai da su supporters ɗin shi ne da wani club ɗin da ba sa ƙauna, su yi azumi su roƙi Allah don wancan club ɗin ya ci nasara akan wancan, su yanka rago su da rabar da naman sadaka don wancan club ya ci wancan club. A daidai lokacin da ake yanka ƴan uwanmu a Palestine, ake karkashe su a Iraki, ake karkashe su a Afghanistan da sauran yankuna na duniya. To kaga wannan abokanan adawa mu suka ci nasarar wargaza wannan aqida a cikin zukatanmu, ta yadda matashi bai san wa zai so ba, me zan so ba, kuma dan me zan so mutum, kuma dan me zan ki mutum. Ba a gina soyayya sai don Allah, kuma ba a yin kiyayya sai don Allah. Allah kadai zaka so da manzon sallallahu alaihi wasallam da mummunai, ko da garin ku ya sha bamban, launin fatin ku ya sha bamban, kuma dole ka ki kafirai ko da gidan ku daya, ko da uwa daya, ko da uba daya, tunda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. دا طيب ذاك تقسامو متانندا سكي إيماني دا الله سكي إيماني دا رانتاشن كياما بذاك تقسامو سبا suna kaunar wanda ya saba wa Allah, ya saba wa manzon Allah, ya kafirce wa Allah, ya kafirce wa manzon Allah, ba yanda za a yi su kaunace shi. Walau kanu aba'ahum, ko da iyayensu ne da suka durkusa suka haife su, aw abna'ahum, ko iyayensu da su suka haifa, aw ikhwanahum, ko iyayensu da kannansu, aw ashiratuhum, ko dangi ta bangaren uwa ko bangaren uba, ba yanda za a yi su kaunace su. Sai Ubangiji ya ce ulaika kataba fi qulubihimul iman, masu irin wannan aqidar su ne waɗanda Allah ya zana imani a cikin zukatansu. Wa ayyadahum bi ruhin min, kuma ya karfafe su da ruhi daga gare shi. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahti al-anhar, a ranar tashin kiyama kuma zai shigar da su aljanna da koramu ke gudana karkashin gidajenta. Khalidina fiha, za su dawoma a ciki. Radiyallahu anhum wa radu an, Allah ya yarda da su, su ma sun yarda da shi. Ulaika hizbullah, irin waɗannan su ne rundunar Allah. Ala, ku saurara ku ji, inna hizballahi humul muflihun, lallai rundunar Allah su ne masu cin nasara. Yadda sura ta shata mana kenan mu zama, amma kuma ga yadda abokanan adawar mu na addinin musulunci suka maishe mu. Abu na biyar, kokarin rudar da samarin mu ya zanto duniya kawai suka damu da ita, ba mai tunanin lahira. Fifita duniya din akan lahira, sun ci nasara ta wannan fuskar. Duk abin da zamu ce ko zamu kulla, yaya zamu gina duniyar mu, sai muka fi mayar da muhimmanci a kai sama da yaya zamu gina lahirar mu. Sannan kokarin rusa ruhin mu zama gaske a cikin al'amuran mu. Duk abin da yake gaske zaka samu matasan mu wasu suke, amma duk abin da yake gangam da shirme shine abin da matasan mu suke ce. Gaske karatu na addini, haddan alqur'ani hadda ce hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin tarihin musulunci sanin sirar annabi sanin sirar sahabbai wannan duk gaske ne gaske yi ilimi na zamani mai inganci mai nagarta likitanci ne injiniyanci ne siyasar zamani ce ko duk abin da mutum zai karanta sana'a noma kira lini gini dukkan waɗannan sunan su gaske to duk abin da yake gaske ba ruwan samarin mu dace amma duk abin da yake wasa gangan ba gaske ba shine abin da samarin mu za su damu dace kallon kafa wasan snooka da duk wani shirme kallon television gidajen video a tsaya har karfe 3 na dare kawai dan a kalli kallon kafa da dukkan wani shirme da dukkan wani zaman kashe wando shine abin da matasan mu suke ci sana'o'i wanda muka samu iyayenmu da kakanninmu suna yi a nan cikin Maiduguri ko a Kano ko a Bauchi ko a Katsina wanda muka samu iyaye da kakanni suna yi yanci zan sun zo sun kwace daga hannunmu sana'o'i na zamani da ya kamata mu koya ko ban koya ba ya zamu mulayi a dai cikin garin Maiduguri ya kai matsayi inyamuri zai taso daga Abakalike yazo yana auna gero da dawa da masara yazo yana kamun kifi a tafkin Chadi daidai lokacin da matasan mu suke zaman kashe wando a gindin bishiya zaman yi da mutane zama na shirme zama na shakar shorisho da tabar wiwi wani irin al'umma ne mu yaushe zamu faɗa ku yaushe zamu gane kalubalen da ke fuskantar mu gabaɗaya dukkan sana'o'i sun riga sun mamaye a cikin garin mu ba a wani wuri ba idan mun je garin su to mime a garin mu sun fi mu anan ba na maganar Maiduguri kadai in ka je Kano haka zaka tarar da matsalar haka in ka je Katsina haka in ka je Sokoto da ake kira birnin Shehu haka zaka tarar da wannan matsala takici takicin yawa abu na bakwai yanke alaka tsakanin mu da tarihin mu na baya dukkan al'umma babu yanda za a yi ta iya gina gobe da jibi sai akan abin da ya faru jiya da shekaran jiya idan na ce jiya bana nufin jiya Alhamis ina nufin jiya ta lokacin waɗansu mazaje na gari da ya kamata mu hararo su a mahanga ta tarihi don mu yi koyi da jaruntarsu da halayensu na gari cikin sarakunanmu ne cikin gwamnoninmu ne cikin 'yan siyasanmu ne cikin 'yan kasuwanmu ne cikin malamanmu ne idan na ce jiya ina nufin lokacin annabi ina nufin lokacin sahabbai ina nufin lokacin tabi'ut tabi'in dukkan al'ummar da ba ta da jiya babu yadda za a yi ta iya gina gobe da jibi su sun riga sun yanke sila alaka tsakaninmu da jiyanmu da shekaran jiyanmu sun kyale mu ba mu da yau to ta yaya za mu yi gina gobenmu da jibinmu wannan abu ne da abokanan adawa suka ci nasara a kansa don za ka samu manyan cikin mu 'yan shekara 40 ɗan shekara 50 ɗan shekara 60 wanda ya karatu na zamani ko yake kasuwanci ko yake wani abu idan ka tambaye shi game da jiya ɗin ya yi maka bayani abinda zai faɗa maka yawanci tatsuniyoyi ne da zai ana faɗa amma ba ilimi ingantacce ba ba bayani da yake da tabbas ba sai dai an ce kaza an ce kaza an ce ba ya da tabbas abin amma ba ya faɗa ma abu wanda yake na gaske ba ta yaya za ka yi ka gina gobe da jibi baka da jiya baka da shekarar jiya duk abinda Turai take yi ko America take yi a yau sukan dogara da me aka gina musu jiya da shekarun jiya ba ruwansu ma da jiyan tasu ko ta wani in ya ga jiya da shekaran jiyanka da shekaran jiya waccan ɗinka za ta amfane shi zai ɗauka a sa ya sa ya aiki da ita a yau don ya ci nasara a kanka kai kuma ya ƙoƙarin mantar da kai jiyanka ɗin ko baka san jiya ɗinsa ba sai yau ɗin shi kawai ka sani kuma yau ɗin abin da ya so ka sani shi ne ya baka dama ka sani abin da baya so ka sani ba zai taɓa yadda ka sani duk koyi da matasanmu suke da Turai koyi ne akan mai akan sa wando bunjumin wando ya ja ƙasa akan riga akan yin riko kugun budurwa suna tafiya tare wannan yana koyi da Turai kenan amma wa yake koyi da Turai kan technology ɗinta wa yake koyi da Turai kan kimiyya da fasaha ɗinta kan ƙira da likitancinta kan dukkan abin da ke zai amfanar da al'umma sai kan fitsara sai kan rashin mutunci sai kan rashin kirki sai kan shaye-shaye sai kan fasikanci da barna da zina da sauran dukkan wani abu na tsaya tafi shine abin da ake koyi da Turai akai kuma shine abin da matasanmu suke ganin sun waye da sun yi haka kuma Turawan sun yi haka su turo mana wannan mu koya amma su boye wancan ɗaya shafin da ba sa son mu koya don mu ci gaba da zama bayansu saboda haka ya'yan uwa waɗannan kaɗan kenan daga cikin ɓangarori da aka ci nasara akan matasanmu hanyoyin ko da aka bi hanyoyi ne masu tarin yawa na farko dai tauraron ɗan adam tunda akwai kafofi aikinsu kawai ya ɗaya yadda namiji ke jima'i da mace a fili a tsirari na biyu akwai kafofi aikinsa yadda za a gurɓata wani tarihi na musulunci ko wani tarihi na mutanda ko tarihin gabas ta tsakiya a baka shi a yadda turawa suke son ka fahimce shi a yau ba a hakikanin yadda yake ba a rubuce a tarihi kamar yadda ya faru. Na biyu akwai kafofin watsa labarai kawai na sharholiya na kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye ta waɗannan hanyoyi suka ci nasarar cin nasara a kanmu don waɗannan ababai ne wanda boda ta ƙasa ba ta da tasiri wajen hana su shigowa kowace ƙasa su kai hari ta hanyar haka suka karya mu suka kassara mu. Sannan kuma da ƙungiyoyi na ƴancin ɗan adam da ƙungiyoyin ƴancin mata ƙungiyoyin faɗin albarkacin baki mutum ya fito ko ya kafirce ko ya imani duk ɗaya akwai ƙungiyoyin da za su baka kariya za su ɗaukar maka lauya su tsare ka. Mace ta fito ko ta yi imani ko ta kafirce ko ta zagi Qur'ani ko ta zagi hadisi akwai ƙungiyoyin da za a iya ba su kuɗi ko nawa ne su ɗauki lauyoyi don su kare mutunci don su tsare ta. Dukkan waɗannan hanyoyi ne na a gurɓata mana aƙidar mu a lalata mana addinin mu. Da haka a nan gurin waɗanda za su zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama dangane da su kurkushewar al'amuran mu su ne adadin mutane kamar haka. Na farko shugabanni, a cikin shugabannin nan akwai gwamnoni, akwai sarakuna, akwai chairmomi na local government. Kowane ɗaya daga cikin wannan akwai gudunmawar da zai bayar don baiwa matasansa kariya da tsare su da kula da su, inganta iliminsu na zamani, iliminsu na addini, tarbiyyarsu, maɗuɗin kuɗi da ake karɓowa a kaso na kowace jiha daga cikin jihohinmu sun isa a yi kowane irin aiki na alkhairi sai dai kawai ba a yi. Da haka waɗanda suke wannan su ne farkon wanda zai zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama. Ilimi ya lalace babu ruwansu domin babu wani wanda ya kai matsayin darakta a wata ma'aikata ta gwamnati da zai ɗauki ɗanshi ya kai ta makaranta primary ta local education authority ya fi ƙarfin wannan sai dai kai private school mai tsada ya kashe biya. Ballantana kai maganar commissioner, ballantana kai maganar gwamna, ballantana kai maganar manyan masu mukami a cikin gwamnati a tarayya ko a wani wuri waje ya kai ɗansa makaranta ta local government ya riga ya fi ƙarfin wannan tunda ƴaƴansa ba sa wannan bai damu makarantar ta lalace kuma duk abin da za su yi. Babu ɗaya daga cikinsu wanda ɗansa ke karatu a makarantar secondary ta gwamnati, kowa yana karatu ne a makaranta mai tsada wanda za a je a biya a tam guda ka ga makaranta wadda take mai arha ana biya wa yaro 5,000 a kowane tam, wata 7,000, wata 10,000 a shekara 30,000. To a irin wannan ne ƴaƴansu suke karatu kuma in sun gama a nan gurin su ɗauke su samu su karatu a waje su tafi su je su yi karatu. ƴaƴan talakawa kuma suna cikin halin kakanin kai. To kaga dukkan waɗanda suke masu wannan halayya ko shakka babu za su zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama. Za su zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama. Daga nan gurin kashi na biyu daga cikin al'umma, malamai, masu faɗakarwa, masu wa'azi, masu hawa mimbarin juma'a, masu shiga rediyo ko talabijin su yi bayani. Cikin rahamar da Allah ya mana wadda ta bambanta mu da sauran ƙasashen Larabawa, babu wani mutum a nan ƙasar, sarki, gwamna, shugaban ƙasa, alhaji wane face sai yana da malami. Ƙasashen Larabawa ko ba haka suke ba, su kafircewa ta wuce ba ruwan kowa da malanta, ya ɗauka malanta wani kayan da ne. Amma a yau ƙasar nan kowa yana da malami tun daga mataimakin shugaban ƙasa babbar kujera kenan har zuwa abin da ya kawo ƙasa, ba wanda ba ya da malami. Amma ya rage wani malami ne, malamin da zai ce masa wannan halal ne, wannan haramun ne, wannan wajibi ne, wannan mustahabi ne, wannan makaruhi ne, ko malamin da zai addu'a. Ba wanda ba ya da malami, amma ya rage mai malamin sai ke faɗa masa, wani irin fuskantarwa malamin sai ke masa. To wannan ta sa nauyin da ke kan malamai yake da girman gaske wajen gyaran kowace irin al'umma. A nan gurin kuma dole sai mutum ya jure, kuma a nan gurin dole sai malami ya ciza ya gusa. Iri biyu ne daga cikinmu, amma kashi uku ya kamata al'umma su zama. Kashi na farko malamai masu zafi waɗanda za su hau minbari su faɗi komai, su faɗa da ya shafi kowa, in ma ya kama su zagi kowa, in ma ya kama su tsinewa kowa, kaga akwai irin wannan malamai. Kashi na biyu waɗanda babu ruwansu duk lokacin da suka je wajen gwamna addu'a za su yi, duk lokacin da aka je wajen chairman na local government addu'a za su yi, in ka gan su a fadar sarki addu'a za su yi, in sun yi addu'a su sun gama nasu, sarki kuma ya ci gaba da yin nashi ko gwamna ya ci gaba da yin nashi, ba za su tsoma masa baki ba, dama shi ma bai sa musu baki cikin lamarin addu'a su ba, sun shafa san da ya shafa, to su ma sai su kyale shi duk abin da zai kuma ba sai su ce masa komai ba. To waɗannan kashi guda biyu duk ko waɗanne za su cutar, ko waɗanne za su cutar. Kashi na tsakiya a samu waɗansu ulubakiyya zarata daga cikin malaman da ba sa mayar da dama ta yin wa'azi, dama ta zagi ko ta cin mutunci ko ta la'anta ko ta tsinewa, amma ko ba sa fadawa mai saurare abin da yake so sai abin da Allah yake so. Ba sa fadawa mai saurare abin da yake son ya ji sai abin da manzon Allah ya so mai sauraren nan ya ji. Za su faɗi magana za ta ƙona masa rai ya rasa yadda zai daita, amma ba zai iya haddacewa ba a tarihi cewa sun zage shi ko sun la'ance shi. To wannan ita ce da'awa da ta ginu akan tsarin annabta, wanda irin wannan aka rasa. Ko dai mutum ya yi sanyi har ya kai ga waɗancan malaman addu'a, ko mutum ya yi zafi har ya wuce iyaka, wanda kuma abin da ake so mu zanto tsakatsakiya. Wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Kowane dan adam idan ka faɗa masa gaskiya, sawa'un kai da shi a ɓoye a zaune ko kuma ta dukkan wata hanya da zai ji ko ta kafar watsa labarai zai ji, in ka faɗi gaskiya ya sani in gaskiya ce, sai dai yaron yana zai iya yin aiki da ita ko ba zai iya aiki da ita ba. Ya fi ƙarfin zuciyarsa ko zuciyarsa ta fi ƙarfinsa, ya fi ƙarfin shaiɗaninsa ko shaiɗaninsa ya fi ƙarfin shi, kawai abin da ya rage kenan. Amma ka yi ƙoƙarin ka yi bayanin gaskiyar a yadda take, ka yi ƙoƙarin kawo dalilanta, ka yi ƙoƙarin kada mai saurare ya fahimci ƙinsa kake yi, ya fahimci ƙaunarsa kake yi. Gadan-gadan ya kama hanyar jahannama ne kake ƙoƙarin ka jawo shi, kamar yadda manzon Allah ke cewa kamar kun taho ne za ku wutar jahannama, yace nake ƙoƙari in jawo ku, nake ƙoƙari in hana ku shiga. Mai saurare ya fahimci haka dangane da kai lokacin da kake karantarwa, kowace irin karantarwa, hudubar juma'a, wa'azi, gargadi, nasiha, darasi, tafsiri, hadisi, fiqh, ko ma mutum zai karanta. To samun irin waɗannan malamai ɗaya ne daga cikin ababen da ake da buƙatar shi kafin mu iya gyara wannan barna da ke cikin al'ummar mu. Sannan kuma ɓangare na uku da na huɗu ɓangarori ne da za su samu gyaruwarsu idan gwamnati ta gyaru. Ɓangare na farko ɓangaren ilimi, domin ɓangaren ilimi ne suke tsara manhaja ta karatu. A nan ne ake samun education policy makers, waɗanda za su yi forecasting ɗin me ake son a samu, me ci bayan da muka samu, ya za mu gyara gobe. Ilimin firamare da na sakandare ya su kurkurci idan an kwatanta shekarun tun daga 1991 zuwa 2004 ko, to amma a shekarun 1980s tun daga 80 zuwa 89 akwai ci gaba. Idan an duba 71 har zuwa 80 wannan kuma akwai ci gaba. Su kwatanta can me kawo ci gaban can, me kawo ci bayan can, me kawo ci gaban can, me kawo nan, yaya za a gina ci gaban gobe da jibi. Mutane masu hankali, natsatsu, masu basira, masu kishin al'ummarsu, wanda suke jin su ba wai ma'aikatan gwamnati bane kadai da suke jiran ƙarshen wata su karɓi albashi, shikenan ya riga ya wuce, ba sa tunanin kowane irin responsibilities a kansu, ba sa tsammanin za a tambaye su ranar tashin kiyama, ba sa tunanin wannan abin in sun yi kirki zai zama sanadiyar shigar su aljanna da tsirarsu daga wuta, in sun yi rashin kirki kuma zai iya zama akasin haka ya zanto sanadiyar shigar su wuta da nisanta su gabarin aljanna. Abin da ake so a samu mutane natsatsu masu hankali da dattijai masana ya kamata su rika kallon abin da ke fuskantar mu, su ga kalubalen da ke fuskantar mu. Shin waɗannan kuɗi da ake samu daga gwamnatin tarayya biliyan ɗaya da rabi biliyan biyu a rarrabawa jihohin mu, shin za su ci gaba da ɗorewa haka har abada? Shin tsammanin ku za a kai har 2007 an haka, har za a kai 2010 ana haka? Shin waɗannan kuɗin ana sarrafa ɗaya bisa ukun su don gyara ilimi, don koyar da sana'a, don ci gaban al'umma? Shin ko kuma waɗansu mutane ne tsiraru ɗaya biyu uku huɗu biyar da malam alifun da malam ba'un, ko da ke ba wannan layin suke ba, da malam A da malam B da malam C suka mamaye su kaɗai? Kaga dole mu yi tunanin wannan. Yaya za mu yi gyara al'ummar? Yaya za mu fita da kalubalen? Najeriya za ta ci gaba da zama a haka? Shin rikicin Niger Delta ina zai kai mu? Shin rikicin siyasar mu 2007 ina zai kai mu? Shin idan kasar ta wargaje ta lalace ko kuma kuɗin da ake samu suka ja baya, me ye makomar mu? Shin menene matsayin mu idan an kwatanta mu da abokanan adawar mu wanda muke zama kasar ɗaya da su, ko mu ce kishiyoyin mu na zama kasa ɗaya da mu? Yaya jihohin su suke ta fuskar ilimi? Yaya jihohin mu suke ta fuskar ilimi? Yaya jama'ar su suke a kasuwanci da sana'a? Yaya jama'ar mu suke? Idan an ce kasuwanci a kudu ka ɗauki Lagos, a arewa ka ɗauki Kano, shin menene rata da ke tsakanin Kano da Lagos? Rata ce irin wadda gobe ko jibi Kano za ta kamo Lagos? Rata ce irin wadda in Lagos za ta tsaya shekara biyu turba ta komai, Kano za ta kamo ta a harkar kasuwanci? Shin menene bambanci tsakanin ilimi ɗin idan an ɗauki jiha irin Akwa Ibom a kudu, aka ɗauki jiha irin Yobe ko Zamfara a nan arewa, me ratarsu ta fuskar ilimi? kwararrun da ake da su a can da kwararrun da ake da su a nan gurin. Shin in jihar Akwa Ibom gaba ɗaya ta daina tura ɗalibanta zuwa ga university, Yobe ta yi ta turawa shekara biyu, shekara uku, shekara hudu, biyar masu zuwa, za ta kawo Akwa Ibom ko ba za ta kawo mota ba? Wa yake wannan focus din, wa yake wannan analysis din a cikin mu? Dole wannan wani abu ne da ya tsaga, ya kamata mu tsaya mu kalle shi. Billahi allazi la ilaha illa huwa, hadarin da yake fuskanta mu ba karami bane ba. In an ci gaba da yin Najeriya, muna cikin hadari. In ma an fasa Najeriya, again muna cikin hadari. Ko mun ki ko mun so, kuma gaskiya ce dole mu fada wa kanmu. Kuma wallahi farkon tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama sune dai malamai da su waɗannan shugabanni. Malaman da suke da alaka da masu mulki amma ba sa iya fada musu. Da su shugabannin da ba sa son ma a fada musu, kuma ba sa son gaskiya.